إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa da ku a wannan safiya ta ranar litini yau 21 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da 3 ga watan 5 shekara ta 2021 wannan shine darasinmu na 12 a cikin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul baqara mun karanta ayoyi guda 27 insha Allah ta'ala a yau zamu tashi aya ta 28 fadin Allah madaukakin sarki kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan bismillah malam jibril a'udhu billahi minash
shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim kaifa takfuruna billahi wa kuntum أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
gabanin mufassara waɗannan ayoyi ya dace a cikin waɗannan kwanaki da muke masu tsada mu sake tunatar da junanmu zuwa ga abin da muke fuskanta na ƙarshen wannan wata mai albarka da kuma irin abubuwan da muke fuskanta dangane da abin da ya shafi shudewan kwanakinmu Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a cikin waɗannan kwanaki na ƙarshe na Ramadana yana bada muhimmanci da kula da ibada fiye da kwanakin da suka shude a baya amma mu a bisa ɗabi'anmu zaka tarda cewa lokacin da wata yake ƙarewa lokacin kuma muke samun rauni a cikinsa ya dace mu tuna cewa wannan wata da muka iya halarta dama ce Allah ta'ala ya bamu wanda bai ba da yawa daga cikin musulmai ba ba kuma dan mun fi su da wani abu na rayuwa ba akwai mutane da yawa wanda sun yi burin su shigo wannan wata amma Allah ta'ala ya dakila rayuwarsu suka wayi gari suna cikin kaburburan su akwai waɗanda an shigo wannan wata an fara da su lami lafiya amma da yawa suna kan gadajen asibiti a halin da muke ciki a yanzu to lallai mu sani cewa ba lallai ne wata shekara ta Ramadana ta sake dawowa dukkaninmu muna raye ba idan ma ta dawo ba lallai ne kuma ta sadda mutum cikin lafiya da zai iya azumtan wannan wata din ba sannan mafi girma abin da ake nema a watan Ramadana yanzu ne ma ya kamata musulmi ya dage damtse saboda samun shi shine daren ita ce daren Lailatul Qadari wannan shine mafi alkhairin dace wanda dan adam zai yi a cikin wannan wata domin shi tace daren da Allah ya nuna dukkan albarkan ma na ciki saboda ya saukar da alqur'ani a cikin sa yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin saboda haka nan Allah sallallahu alaihi wa sallam idan waɗannan kwanaki na ƙarshen wannan wata sun zo matansa su siffanta shi da cewa ma yakan nisance su gaba ɗaya yakan koma masallaci kuma baya ma kwanciya da matansa to ashe wannan yana nuna cewa idan har Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya yi masa alƙawarin cewa ya gafarta masa zunubansa in ma yana jin ya taɓa yi saboda ya samu kwanciyar hankali sannan aka ba shi garanti cewa gaba in ma zai zunubi ya yi da gangan an yafe masa amma aka same shi Nana Aisha ta ce kan tashi ya salla har kafafuwarsa su kumbura sun tum a ɗakina. Ta ce da na tausaya masa nake tambayansa, ashe ba kai ne Allah ya saukar maka da inna fatahna laka fathan mubina ba, cewa mun maka budi mabayyani, yaghfir Allahu laka ma taqaddama min dhanbika, dan Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zanubanka, wa ma ta'akhkhara, da wanda ka jinkirta za ka yi gaba da an yafe maka. Har Allah ke cewa wa yansuraka Allahu nasran aziza, a gaba yace wa yutimma ni'matahu alayka, Allah fa yi alƙawarin sai ya cika ni'imarsa akan ka, ma'ana tabbas kar kai kokonto, wallahi kai dan aljanna ne. Tace ashe ba duk kai Allah ya yi wannan alƙawara ba, yace wallahi ni ne. Sai tace to dan me kake wahal da kanka da irin wannan sallah, har kafafuwanka su kumbura. Nana Hafsa tace ita a ɗakin ta ma ta ga kafa Annabi ya tsage bayan ya kumbura, saboda tsaban tsayuwar sallan dare da yake. Wannan fa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an ce ba kai bane wanda Allah ya yi maka wannan alƙawari, yace ni ne. Sai ce to dan me kake wahal da kanka, ka dan sausauta mana ka huta, tunda abin da kake neman ya samu. Da ya bude baki sai ce da ita, awala akuna abdan shakura, ashe ba zan zama bawa mai godiya ba. Wai godiya ce har kafafuwansa suke kumbura, godiya ce har kafafuwansa suke tsagewa. To mu da muke nema kuma menene abin da ya dace da a ce mun yi ke? Da haka ya koyan kwa musulmi, waɗannan kwanaki kwanaki ne na ban kwana, kwanaki ne da ba a sakaci da kowane sakan ɗaya a cikinsu. Dama asalin musulmi ma ba a san shi da sakaci na lokaci ba, saboda rayuwanka gaba ɗaya numfarfashin nan su ne kasuwancin da suke tsakaninka da Allah. Kuma duk numfashin da ka ja ka fitar, to sai dai ka ja wani, amma wannan ya riga ya wuce, saura ka jira hisabi kuma a cikinsa. Saboda haka nan tsakani da Allah ya kamata mu samu jajircewa fiye da jajircewar da muka yi a baya. Kasantuwan mun bar shaidan ya yaudare mu, ya ha'ince mu gabanin zuwan watan, sai ya sanya za ka ga a farkon watan muna ɗauki, muna gaggawan zuwa mu ayyukan alkhairi, muna juriya gare su. Amma da zaran watan yana nisa, sai ka tadda mu ma muna nisa da masallatai, muna nisa da alkur'ani, muna rauni, muna ja da baya. Alhalin asalin abin da ake neman ma ba a riga an riske shi ba, wanda shine daren Lailatul Qadr din. Da haka nan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan da yakan yi a wannan kwanaki, kan ƙara dagewa karatun alkur'ani, yakan maimaita kyauta da yawa. Yanzu tunanin mu ya koma kan kayan sallah da cefanan abinci, to mu tuna akwai wasu waɗanda ba su da iyayen da ma za su iya yi musu wannan. Ya dace a irin wannan lokaci tunanin mu ya ƙara komawa zuwa ga irin waɗannan mutane masu rauni. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana maimaita kyauta ya ninka ta a cikin wannan wata fiye da kowane wata, saboda a wannan watan ne aka fi tsananin buƙatuwa zuwa gare ta. Da yawan mutane za su zauna su wuni da yunwa, amma ba su da abin da za su ci a ƙarshen yinin da suka rayu. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yawaita irin wannan, sannan kuma ya kasance darare gaba ɗaya an turke su, kar a bar wani dare guda ɗaya daga cikin waɗannan darare ya subuce ma mutum. Saboda akwai maganganu da dama da suke nuna yaushe ne daren Lailatul Qadr. Da yawan sahabbai dai sun tafi akan cewa daren 27 ita ce daren Lailatul Qadr. To amma dukkani dai bayanai ne na kirdado da hasashe mafi ƙarfi. Allah ta'ala kuma idan zai zartar da al'amarinsa baya shawara da wani. In ya so ya juya ta daren 21 ba wanda ya sai tambaye shi me yasa dalili. Sannan kuma rayuwa kanta jarabawa ne gaba ɗayanta. In Allah ya sata a wani lokacin zai iya juya ta zuwa wani lokacin, saboda ya bambanta zare da abawa, ya bambanta masu ɗa'a da masu rauni a cikin yin masa biyayya. To da haka ne ya koyan kwa musulmi, waɗannan kwanaki kwanaki ne da ya kamata mu dage, sannan kuma mu yi ibadan da ko da ma mun rayu a bayan Ramadanan za mu iya tuna wannan ibadan, mu yi tawassuli da shi, mu roƙi Allah. Don haka ya halatta lokacin da ka shiga wani tsanani ko kake cikin neman biyan buƙata, za ka iya tuna wata ibada da ka yi a baya wanda kake kyautata zaton ka kyautata ta kuma Allah ya karɓa, ka yi tawassuli da ita, ka roƙi Allah a kan cewa ya biya maka buƙata ko ya yi maka wata damuwa da ka shiga. A taƙaice dai mu sani ba mu kaɗai muke da buƙatuwan bauta a cikin wannan kwanaki da jajircewa ba, saboda dukkaninmu nan ba wani mutum ɗaya da za a ɗaga wanda bai da wani wanda ya rasu nashi wanda yake ƙauna, ko dai ɗansa ko iyayensa ko abokinsa ko maƙwabtansa ko wani nashi yanzu haka su ga ci a kabarbura suna kwance tasbihi ɗaya ba za su iya yi ma Allah ba. Wannan ƙaunar da kake musu me ka aikata wanda za ka iya roƙa musu gafarar Allah? Kuma kai ma fa gobe za ka so ko dai ɗanka ko na masoyinka shi ma ya ɗaga hannu ya maka addu'a. To ita ka'idar rayuwa irin abin da kake so a yi maka shi kake yi. So don haka mu tuna da waɗannan bayin Allah da suke kwance kafin mu ma lokacin namu kwanciyan ya yi, wanda kuma ba mu da zaɓi, dole sai haka ya faru. Sannan kuma mu sanya ƙasanmu a cikin addu'a. Fitintunu sun yi yawa, zaharar fasadu fil barri wal bahr, fitintunu lungu kwararo-kwararo. Yanzu ba ka da aminci a duk inda kake, wanda kake jin ma ka yarda da shi yanzu kusan shi ne kake tunanin mahaincin da za a iya cutar da shi a rayuwarka. Kuna sane da abin da ya faru a kusa da unguwar nan ƙasa da sati ɗaya da ya wuce. Maƙwabci su ɗauke yaro su kai shi su kashe su an shi kuma dukiya. Wannan wani irin ha'inci ne irin na rayuwa? Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mala'ika Jibril bai gushe ba yana sauka yana mun magana game da haƙƙin maƙwabtaka. Ya ce har sai da na yi tsammanin cewa in maƙwabci ya mutu za a ce maƙwabcin shi ya gaje shi. A wani wurin ya ce wallahi ba shi da cikakken imani, wallahi bai da cikakken imani, wallahi bai da cikakken imani. Abu Hurairah ya ce kowane ne wannan ya taɓe ya yi asara, manzo Allah waye haka? Ya ce duk mutumin da maƙwabcinsa bai samu natsuwa a kan cewa ba zai iya cutar da shi ba. Kenan duk mutumin da ke ganin wani zai iya cutar da shi na maƙwabcinsa, to wannan maƙwabci yana da mummunan shaida daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar alƙiyama. Saboda haka ɗan uwa musulmi ne ya ƙoƙari ya zamto mun ribaci waɗannan kwanaki. Kwanaki ne waɗanda in sun shuɗe fa sai kuma wanda Allah ya yi manufin ƙara haɗuwa da su. Mu kuma yi abin da za mu adadu su mai alasan barka da abin da za mu gani a ranar alƙiyama. Allah ta'ala ya sa mu dace. Kamar yadda malai karanta mana za mu tashi aya ta 28 faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bayan Allah ya yi bayani game da halin ƙaryatawan kafirai da yake cewa da su kaifa takfuruna billah, ta yaya kuke kafircewa Allah kuke masa butulci? Wa kuntum amwatan, alhalin a baya kun kasance matattu, fa ahyakum, sai Allah ya raya ku, thumma yumitukum, sannan yake kashe ku karo na biyu, thumma yuhyikum, sannan ya tada ku karo na biyu din, wa ilayhi turja'un, sannan kuma gare shi ake mai da ku. Wato wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana musunta abinda wasu daga cikin kafirai suke aikatawa na kafircewa wato Allah kansa da kuma ƙaddaransa na cewan zai yi halitta, zai kashe ta, kuma zai raya ta. Idan har ɗan adam zai yi shakka akan za a tashi alƙiyama, to ya kamata ya fara yin shakka akan ya aka yi aka samar da shi daga rashi. Allah ta'ala ce hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Dan adam da a baya bai ma zanto abin ambato ba balle a san da shi. Nan inda muke zaune da zaka koma shekara 100 baya babu wanda yake nan a duniya a nan wurin. Sannan kuma nan shekara 100 masu zuwa ba za ka tarda koda mutum ɗaya a cikin mu yana nan a raye a ban ƙasa a nan wurin ba. To idan har mutum zai mamakin ya za a ce za a tashi alƙiyama, ya kamata ya fara mamakin ya aka yi aka samar da shi daga rashi. Idan har samar da mutum daga rashi bai zamto abin mamaki ba ya gagara Allah, to ayin babu aula ya zamto cewa dawo da mutum bayan mutuwa shine abin da ma ya kamata mutum ya imani da shi. To amma wannan kafirci da suka yi Allah ta'ala ya musu inkari a kansa, sannan kuma ya musu inkari akan maganan da suke tare na cewa in sun mutu ba za a tashe su ba. Alhalin Allah ta'ala a wani wurin ya nuna mana ma tashin ta bai ɗaya ne kawai da ya sa a ɗago, babu wanda zai ki ko ya nuna cewa shi bai isa ya tashi ba. Fa innama hiya zajratun wahida fa idahum bisahira, busa ne ɗaya, tsawa ne ɗaya. Allah zai sa a yi ma'ana busa a cikin ƙaho, sai ka ga mutane ga suna a fili fanfalaki kowa yana tsaye tsirara haihuwar mahaifiyarsa. Da na Aisha radiyallahu anha take cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan tashin wai haka surukai za su tashi gaban surukansu tsirara, lallai za a ji kunya. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita, ayya ya ke diyar mai gaskiya, abin ya wuce tsammaninki, kin manta a ranar mai ciki za ta haifi abin da ke cikinta ba ta san ta haihu ba? Duk bala'in zafin naƙuda tuni za ta gaba abinta ba ta ma san mai ta haifa ba. za ka ga mai shayarwa tana jifa da abin da ta shayar, za ka ga ƙananan yara suna furfura. Wa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba, kaga ƴan ƙananan yara kansu cike da furfura saboda tsoron abin da suka gani a filin alkiyama. Allah annabi sallallahu alaihi wasallam nuna mata wannan, sannan kuma Allah ta'ala ya ce wa taran nasu sukara, za ka ga mutane cikin maye, wa ma hum bisukara, alhalin ba abun maye suka sha ba. Me ya faru? Allah ya ce walakinna azaballahi shadid, azaban Allah ne tsanani ya sanya wannan rana dukkanin kowa ke shiga taitayinsa, kuma ake shiga cikin wahala. Allah subhanahu wataala ya nuna inda zai tashi alkiyama da wannan aya cewa busa ɗaya ne za a yi. Wani wurin kuma ya ce wa idal quburu bu'thirat, idan kaburbura suka tsage suka tunkuɗo abin da ke cikinsu shine bu'thirat, suka wofanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne na farkon wanda ƙasa za ta tsage ta turo ni, idan ƙasa ta turo ni ya ce zan tashi da ƙura a jikina in gode ma Allah. Ya ce daga nan shi ne gaba ɗayan mutane kuma za su taso lokaci guda, da wanda ke China da wanda ke Nigeria wani ba zai daga wani tashi ba, in aka tashi ba wanda ya san inda zai shiga, kowa zai tashi ne cikin fagamniya, gudu kawai ake magana ma ba ka iya yi. Shi wannan gudun ba sauri ba, ba tafiya ba, ba ka iya jin ka ga wani ka ce ya faru, a'a in ka ga an yi magana kafin tashin kiyama ne. Shine Allah subhanahu wa ta'ala da yake faɗa cikin suratul takwir, yake bayanin cewa Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana a ran alkiyama, za ka ga wuta ya kama a cikin ruwa gab da tashin alkiyama, ruwan da ake kashe wuta da shi sai ka ga wutan ma daga ciki take kamawa. Sannan haka nan za ka ga wata dabba da take tsoron ƴar uwanta kar ta kashe ta, amma za ta yi magana ta tambaye ta me yake faruwa, kuma dabban za ta bata amsa da cewa ita ma ba ta sani ba. Kamar akuya ne ta ga kura ta ce me yake faruwa da duniya, ta ce ni ma ta kaina nake, ko kyanwa ta ga ɓera ta ce ya aka yi, ta ce ni ma ban sani ba, ke dai kama gabanki. Haka za ka ji dabbobi za su yi magana saboda fitina da bala'in kafin faruwan alkiyama. Idan ko ta riga ta faru to ba mai iya ma wani magana, fala tasma'u illa hamsa, abinda kawai za ka iya ji shine numfarfashin mutane. Mutane suna gudu kana jin bugawan numfashinsu na ƙirjinsu, shine abinda Allah ta'ala ke faɗi. Idan kowa ya shiga fagamniya rasa inda zai yi, fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin, sai Allah ya turo hayaki daga sama ya rinka kora mutane ila maidanil mahshar, zuwa wurin da za a tara su a yi musu hisabi a bambance nagari da na banza daga cikinsu. Idan an zo an tsaya ana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yanda Allah ta'ala zai yi, in an yi saji Allah zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, a tace a rabe nagartattu da wanda suke fasikai waɗanda ba mutanen kirki ba, mujrimai. Baya ga nan Allah ɗaukin sarki zai tambayi mutane gaba ɗayan su limanil mulkul yau, hada yawmul fasli jama'nakum wal awwalin, wannan rana ce ta rarrabe nagari da wanda ba nagari ba, mun tara ku tun daga mutum na farkonku har na ƙarshenku, don haka nan akwai wani wanda ke jin ya isa a cikinku, akwai wani wanda yake kama karya da yau zai gwada wannan kama karyan nashi, ba wanda zai iya ba Allah amsa. Daga nan Allah subhanahu wataala sai ba kanshi amsa, ce lillahi alwahid alqahhar, tunda ko mutane sun gaza to daga nan ne sai a fara hisabi, ana binciken ayyukan bayi, sannan kowa sai ya san makomansa. Akwai wanda yake famin husaid, akwai wanda zai rabauta a cikin mutane, Allah ka sa muna cikinsu. Washaƙi, akwai wanda kuma taɗewa zai yi a ranar da ya haɗu da fitina da azabar da bai taɓa ganin irinta ba. In mutum ya taɓa ganin wani abu na wahala da ɓacin rai, to bai kai wanda zai gani a ranar alkiyama ba, saboda Allah ya ce wa sa'atu adha wa amr, ita alkiyama ita ta fi tsananin wahala game da duk wani yini da ɗan adam ya gani a rayuwarshi. Wa amr kuma ta fi ɗaci da ɓacin rai fiye da duk wani ɓacin rai wanda mutum ya taɓa gani a cikin rayuwarsa. To shi yasa anan Allah maɗaukakin sarki yake maida hankalin kafirai da cewa ai kun kasance matattu a baya a cikin kirazan iyayenku, ma'ana ai kuna cikin ɗigon maniyyi, ba a ma san maniyyin nan zai zamto ɗa, ko in ka ma zama ɗan tayi a cikin mahaifiyarka za ka kai lokacin da za a kura maka rai, ko ƙoƙari za a yi ba ma mutum zai kai ga isowa duniya ɗin ba. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala a nan ya ba su labari cewa tabbas zai tashe su kamar yadda ya samar da su daga rashi, sannan kuma ya kashe su kashewa na biyu wanda Allah ya farlanta akan duk wani abin halitta sai ya riske mutuwa. kamar yadda yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut, Allah ka samu je a sa'a. Sannan Allah ta'ala ya ce za mu mai da ku karo na biyu don mu raya ku wata rayuwar ta daban a ranar alkiyama, a wani wurin na daban ba wanda kuke gani ba. Za a tashi mutane amma fa ba a wannan wurin da kuke ganin mu a cikin sama. Allah ta'ala zai canza sama, saboda wannan sama a ƙarshe Allah ya faɗa zai tsatsaga ta, zai kyakketa ta, za ta tashi aiki. Dan ya ce idan sama'un shaffat, a wani wuri ya ce idan sama'un fatarat. Infitar shi ne zamto kamar yadda fura ke bushewa, in fura ya bushe za ka ga ya tsatsage ya daddare, to kamar haka ake nufi. Ko kuma a yayyaga ta ya zamto kamar yadda take yaga takarda kai watsi da shi, haka Allah zai yi da sama a ƙarshen duniyan nan. Dalilin da dama ya sa ya bar mana ita a yanzu, saboda ya sanya rana a ciki da watanni, mu san yaushe za mu fidda zakka, yaushe ne lokacin sallan azhar, yaushe ne la'asar, li ta'lamu adada sinina wal hisab, dan kusan adadin kwanaki, cewa injinin haila bai dauke ba, ya kai lokaci kaza, jinin biki a yanzu yayi kwana kaza, sai da kirgar rana da yini zaki iya gane wannan. To shi yasa Allah yayi wannan dan mu bauta mishi, yanzu kuma an gama bauta da haka a tafiyar da sama din. Shi yasa Malam Abubakar Mahmud bin Allah ya ji kansa da rahama da yazo tafsirin wannan aya, ya ce za a tsatsa ga sama ne da sababin nuzulil mala'ikati lil hisab, saboda mala'iku su samu saukin sauka daga sama su zo su kididdige ayyukan bayi. To wannan ya tabbatar da cewa sama za ta tafi da kuma ta kare a ƙarshen duniya. Shi yasa nurin Allah ya tabbatar da haka da fadin sa da yake cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Allah ya ce za a canza sama ba da wannan saman da kuke gani ba, za mu canza ƙasa ba da wannan ƙasar da kuke kanta ba, za mu yi muku hisabi, amma dai dukkan ku za a bijiro da ku, a bayyanar da ku zuwa ga Allah wanda yake shine shi kadai kuma mai rinjaye. So dan haka nan Allah subhanahu wataala a wannan ayan haka ya tabbatar da cewa wannan kafircin ba zai hana a tashi alkiyama ba, saboda Allah ya shine wanda ya yi mu matattu, ya raya mu, kuma zai sake dawo da mu karo ta biyu. Allah ka kara zamto shine dawowa mafi alkhairi a cikin rayuwarmu. Sai aya ta 29 da yace huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, Allah malaukin sarki shine wanda ya halitta muku abinda ke cikin ƙasa gaba daya. Thumma sawa ila sama, sannan yayi nufi zuwa ga sama. Fasawwahunna sab'a samawat, sai daidaita su sammai guda bakwai. Wa huwa bi kulli shay'in alim, kuma lalle Allah madaukakin sarki game da komai masani ne, babu wani abu da yake kubuce masa. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ya koro ga mutane dalili na daban da ya sanya ya halicci mutane, kuma ya sanya dalilin da ya sa dole ne su bauta mishi, domin idan har Allah zai samar da mutum daga rashi ya halitta masa wurin zama da inda zai rayu, ya azurta shi da abin da yake nema. Yanzu shekaran jiya ne ko yaushe akwai wanda daga status din wani ko wata da ya sa hoton ko hoton wata mata da kullun sai an saya mata oxygen na 5,000 kafin ta iya rayuwa. Kullun iskan da za ta shaka sai an saya mata iska na 5,000 a kullun. A duk kwana 10 sai an saya mata iskan ne 50,000. A duk wata sai an saya mata iskan da za ta shaka da naira 150,000. A shekara ɗaya sai an saya mata naira 1,500,000 iska kadai da za ta shaka, ba abincin da za ta ci ba. Amma sai za ka shake shi arha ba tare da wahala ba. Sannan kuma dan adam ya kangare ya gidin Allah, kai ka san haduwar ku ba za ta yi kyau ba. To dan haka nan wannan abin da Allah daukin sarki ya sanya a cikin ƙasa, Allah ta'ala ya faɗe shi a matsayin dalili ne da zai zamto wajibi mu bauta mishi. Idan har zai ba mu lafiya, ya ba mu ji, ya ba mu gani, kuma ka ga jarabawar Allah, wani ma fa mutumin kirki ne Allah ke jarabtar shi da irin waɗannan, ba dan Allah bai san shi ba sai dan ya daga ayyukansa. Wallahi al'azim, akwai ranan da muka je asibiti tare da mahaifina a garin Zaria. Da muka je asibiti sai ya ce yana so ya je ga likitan ido da sauransu. Muka je muna zuwa suka auna shi, yana da shekara kimanin 80 da wani abu ko a lokacin. Ko da ya je ya gama ganin likita, muna zaune kafin ya ga likita na ƙarshe, wallahi sai wata baiwar Allah ta shigo da ta zauna a can gefenmu haka. Sai na ji likita tana tambayanta notes ɗin, tana ce mata kin ga likita na ƙarshe da kika? Ta ce kun yi magana da shi? Ta ce ya gaya miki gaskiya? Ta ce ya gaya min gaskiya. Ta ce me ya gaya miki? Sai ta ce ya gaya min na makance kenan, ba zan ƙara gani ba a duniya. Kuma budurwa ce ko auren fari ba ta yi ba. tace ya faɗa mun ba zan ƙara gani ba, gani na ya riga ya tafi. Sai ta ce mata eh gaskiya ne abinda dama nake so in gaya miki kenan, sannan a hankali a shaha an sanar da ke. Sai ta ce to amma ni ba tafiyan ganin ba ne, dalilin da ya sa nake so in kawo muku maganan kenan. Ta ce ba ɗaukewan ganina ne ya dawo da ni asibiti ba. Ta ce to me ya zo da ke? Ta ce har yanzu idan ne sujada a salla idan yana zafi kaman zai faɗi, ku ba ni maganin da zan sha in samu daman yi ma Allah sujada ba tare da wahala ba. Kaga wannan mumina ce, alamomin imani sun tabbata a gare ta. Ta ce gani na kam na san ya tafi, amma ku taimake ni da abin da zai sanya in ma Allah sujada cikin aminci ba tare da na shiga cikin wato azaba da tashin hankali da radadi da rashin lafiya da nake ji ba. To kun ga wannan yana daga cikin ashe abin da yake sanya cewa mutum ya tunani ya gode ma Allah a halin da yake ciki, sannan kuma mutum ya nisanci saba ma Allah. Domin idan Allah ya so kuma ya kama mutum, wa ma ya alamu junuda rabbika illa hu, ba wanda ya san iyarin junonin da Allah ke amfani da su wurin kama mutane, wato shi Allah da kansa. Wannan zai tabbatar mana da cewa ashe aikata zunubi ba abin da ya cancanci dan adam bane, kuma kadaita Allah alaukin sarki da bauta shine abin da ya dace da dukkan wani mutum, saboda irin ni'imomi da alkhairai da Allah ya sa a ban kasa kuma muke amfana da su. Fadinsa wa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi, duk abin da ke cikin kasa, wannan iyama abin da muka sani kenan. Kasa tana da amfani ne yawa ga dan adam a rayuwarsa. Shi yasa lokacin da Allah ta'ala ya ce ma Iblis ya sujada ga annabi Adam, Iblis ya bada dalilinsa cewa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, daga cikin dalilin sa shi girman kai ba zai ma annabi Adam sujada ba shine an halicce shi shedan daga wuta. Iblis yace shi kuma daga kasa laka ka halicce shi, a tsammanin Iblis wuta ta fi laka daraja. Shine Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da rahama yace wallahi shedan ya ci sa'a bana wurin yema Allah rashin kunya da ya gatsiya. Yace wallahi da sai nayi mai raddi guda 1000 dake nuna kasa ta fi wuta daraja ma. Yace me ake da wuta? Duk abin da ka riska sai ka lalata shi. Yace amma kasa ta aje mana ruwa lokacin da sama damina ta wuce, sanda muka bukata mu dibo daga cikin ta, mu shuka amfanin mu ta amfanar da mu, matattun mu su mutu ta rufa mana asiri ta aje mana su, sannan ga arziki nau'i daban-daban da ke cikin kasa a cire gwalagwale. Yace kai me aka taba cirewa a cikin ka amma ban da tsiya? So kun ga anan Allah subhanahu wa ta'ala da yace dukkan abin da ke cikin kasa, sai wannan ya nuna cewa akwai alkhairai masu yawa a cikin kasa, sannan haka ne yake har a cikin iska Allah ya sanya mana arziki. Ga nitrogen nan da oxygen duk a cikin iska ake cire su, dukkanin su arziki ne. Idan kana neman raw material din da za a material din da za a amfani da shi wani a samu arziki na dukiya, zaka ga iska ne ake tacewa a tsayar da shi, su gas din nan zuwa duk ya amfani da iska ne. To Allah ta'ala ya sanya muku wannan arziki ta sama da ta kasa, mata'al lakum wa li'an'amikum, ku ku ji daɗi da shi, dabbobin ku masu amfana da shi. Sannan a ce dan adam yau Allah ya ce ayi sallah akan lokaci yake yin sallah, Allah ya ce kar ayi kaza kuma a ga mutum yana yi, Allah ya ce ayi kaza kuma a ga mutum shi bai da rijista a nan, kai ka san dan adam bai dauko hanyar da zai zauna lafiya da mahaliccinsa ba. To shi yasa Allah subhanahu ta'ala a nan ya faɗa cewa dukkan wasu alkhairai da muke amfana da su Allah ya sanya mana su a cikin kasa, kuma yayi mana haka dan mu amfana da su da kaunar da yake mana, sannan kuma ya fuskantar da nufinsa zuwa ga sama ta yadda ya halice ta, ya sanya su guda 7 Allah ya tsara su tsarawa na halitta, sannan kuma ya jeranta su a yadda ya so ya sanya su kamar yadda muke gani. Lalle Allah alaukin sarki da iliminsa yana kewaye dukkan komai, da duk abin da yake saman mene Allah yana sane da shi. Sai gaba Allah ya ce wa qala rabbuka
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.
Allah subhanahu wata'ala a wannan aya ta 30 yake cewa wa in qala rabbuka lil mala'ika, kuma tuna ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam a yayin da ubangijinka ya fadi ga mala'iku, yace da su inni ja'ilun fil ardi khalifa, lalle zan sanya khalifa na a ban kasa. Qalu, sai mala'iku suka ce da Allah madaukakin sarki, ataj'alu fiha, yanzu zaka sanya a cikin wannan kasan da ka halice ta tsarkakakkiya, man yufsidu fiha, wanda zai zo ya rinka barna a cikin kasan, wa yasfiku dima, daga cikin manyan laifukan fa da za a yi maka in ka sanya su a doran kasa, kuma suna zubar da jina ne. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, alhalin mu mala'iku ai mun wadatar ta yanda muke tsarkake ka, wa nuqaddisu laka, kuma muke ƙara tsarkake ka karo na biyu da bauta. Qala, sai Allah ta'ala ya ce da su, inni a'lamu ma la ta'lamun, abinda kuka faɗa haka ne, amma ni na san abinda ku ba ku sani ba. Wannan aya da Allah subhanahu ta'ala ya faɗe ta, ai abinda yake nufi da ita shine, ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ka tuna lokacin da Allah ta'ala ya ce mala'iku zan sanya wasu mutane a doran kasa wanda sashin su zai rinka mai sashi. In an yi wani sarki mai adalci bayan tafiyarsa, kila a samu wani azzalimi da zai biyo baya da mulkinsa, ko kuma an yi wani da ya tashi a dukiya ko ilimi, shi ma a kwana a tashi za a wayi gari babu shi, babu iliminsa, babu wannan matsayin nasa. Tuni wasu sun riga sun gaje asalin wato wannan matsayi da shi ya rayu a kansa, sannan kuma wasu karni za su rinka zuwa wasu bayan wasu. In wasu sun zo bayan wani lokaci, wasu za su kare. La'alla wasu su zo mutanen kirki su bauta ma Allah, Allah ta'ala ya sanya musu arzikinsu ta inda ba su tsammani, kamar yadda ya faru da ashabus sab'i, wanda Allah ya faɗe ta a cikin suratul saba, kuma ya faɗe ta a cikin suratul qalam, nun wal qalami wa ma yasrun. Waɗannan mutane sun rayu mutanen kirki a ban ƙasa, sun bauta ma Allah yadda ya kamata, sun ciyar da dukiyarsu yadda Allah yake so, sai Allah ya ba su arziki ragadan, ainan da yawan gaske wanda ya ma fi ƙarfin buƙatarsu. Suka wayi gari hatta gonakinsu, ko babu taki suka yi noma sai shukar ta yi albarka, saboda sun tsarkake ƙasar da bauta, sai Allah ya yi ƙasar albarka. Dama in ka ga rashin albarka a wuri, to zunubai ne suka kashe shi. Haka nan in ka ga dausayi na alkhairi a wuri, to da'a ga Allah shi ne ke kawo su. Allah subhanahu ta'ala ya yi musu wannan, har ya zanto cewa wasu ma daga cikinsu akwai wanda mahaifinsu ya rayu tsakanin Annabi Isa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan zaman da aka yi, shi ɗabi'ansa shi ne yana da gona, duk idan shekara ta yi yana samun arziki mai yawan gaske a gonan shi, to yakan ɗibi abin da zai ishe shi har shekara ta zagayo ba tare da ya shiga matsatsi ba, da abin da zai wadata iyalan shi. Idan ya gama ɗiban duk abin da yake buƙata, sai a wayi gari abin da ya saura ya ninninka abin da shi ya ɗiba ɗin. To amma tare da haka zai ba da sanarwa talakawa da mutan gari su je su kwashi duk saura abin da ya saura a gonan shi, shi ya riga ya gama cire tasa buƙata. To wannan abin da yake yi, ashe ƴaƴansa su ba sa farin ciki da wannan, suna ganin kawai yana kashe musu dukiya, tunda su kawai gani suke su ne magadansa. A ƙarshe Allah ya masa rasuwa, shi ne sai suka tashi aka yi mitin cewa ya za a yi. Wasu suka ce ai kun dai babban cikinsu ya tashi ya ce kun san da yadda babanmu ya lalata mutanen garin, saboda abin da ya faru a baya idan ana bin mutum bashi na rance, sai zai ce maka da Allah ka bani bashi kafin gona ta yi, ba fa gonansa ba ne, gonan wancan bawan Allah ne, amma yana da yaƙinin cewa alkhairin gonan zai iso zuwa gare shi kuma zai biya masa bashinsa. To shine wannan shi babban yake cewa qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun, ko da ke wannan karamin ne ina son ka muku farkon ayan bayan na gaya muku kissa. Allah subhanahu ta'ala bai ba da labarin su shine ɗayan su ya tashi nuna cewa ai yanzu kawai baban su ya rasu, kowa ma ya kama gaban shi a tarwatsa mutane. Wannan sai ya rike ce a tunda kun ga mahaifinmu nan yana samun biyan bukatun shi, mu ma muna samu, mu ci gaba da abin da yake yi. A ƙarshe suka ki amincewa da wannan fahimta tashi, suka ce to abin yi kawai cikin dare ma za su rinka zuwa su rinka kwaso amfanin gonan suna dawo da shi gida, ta yanda ma kafin mutane su farga cewan gona ta yi sun kwashe abin da ke cikin gonan na amfani. To shine a cikin daren Allah ta'ala ya turo mala'ika ya girgiza gonan kawai ta kone gaba ɗayanta. Kenan Allah ya nuna yardan shi da aikin mahaifinsu da kuma rashin yardansa da su irin nasu tunanin da suke da shi. To shi sa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hane mu da mu kasance cikin asalin wato maruwata, sannan kuma Allah ke tunasar da mu, yake kuma tunasar da mala'iku game da cewa yana sane da irin wannan barna da mutane suke a ban ƙasa, ta yanda yake tunasar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu karni da za su zo su maye bayan wasu, da wasu mutane da za su zo bayan wasu, wasu sun shuɗe na gari, wasu na banza ne za su biyo, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, akwai qurunul mufaddala, yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, mafi alkhair khairun nas kai afwan, hadithun khairul quruni bai inganta ba, amma khairun nas qarni shine hadithun da yake ingantacce. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhair mutane sune wanda na rayu a cikin su, sannan wanda suka biyo bayan su, sannan wanda suka biyo bayan su, kenan kun ga ya nuna ba za a taba samun mutanen da za su kai sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su ba. Wannan shine abinda wannan aya kusan take nufi a takaice. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa zai sanya khalifa, wato waɗanda za su kasance masu mulki akan wasu, wasu za su zo su samu mulki da matsayi a bankata. A wannan lokaci mala'iku suka faɗa, suke tuna ma Ubangiji cewa to menene hikiman da ya sanya za ka irin wannan alhalin, gashi duk abinda kake nema a tsammanin mala'iku shine za ka same shi a tare da mu. Sannan babban laifin waɗannan mutane fa shine zubar da jini. Kun san Allah baya son a zubar da jinin ɗan adam, hadisi ya tabbata a cikin sahihu Muslim, hadisin Abi Huraira, Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai atadruna manil muflisu min ummati, ko kun san wane ne fallasashe mara rabu wanda ake mawasoso a cikin al'ummata, sai sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzonsa su kadai suka san wane ne wannan mutumi mara rabu fallasashe wanda zai ji kunya. Shine Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muflisu min ummati, fallasashen mutum a al'ummata, man yati yawmal qiyama, shine mutumin da zai zo ran al-qiyama, bi salatin, ga sallarsa ta yi kyautan tagarya gu alafan barka, wa siyamin, ga azumi, wa zakatin, ga zakka. Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗin wasu dangin ayyuka na alkhairi, yace amma babban matsalan shine duk wannan ibadan ba za ta amfane shi ba. Me yasa? Yace faqad safaka dama hada, da shi ya fara, yace da an zo hisabi za a ga wannan ai shi ya zubar da jinin wani. Sannan ko kun san hatta zubar da ciki da mata yake ya shiga cikin wannan hadisi, faqad safaka dama hada, ai an zubar da jinin wani, in zub da ciki ne ko kashe wani abun nan, wa idal mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, to shine Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tambayi mutum ya zubar da jinin wani, ya taba jima wani ciwo, wa daraba hadha, ya bigi wani, kila dan fashi ne da makami, kila kidnapper ne, kila kaza ne, wa akhadha mala hadha, ya ci dukiyar wani akan zalunci ba da san ranshi ba, ya danne mai dukiya ya ki bashi, yayi ko ta hanyar bashi ne mutum ya taurin bashi ya ki biya, zai iya shiga wannan hadisi. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yukhadu min hasanatihi, sai a rinka karban ayyukan shi na kwarai, ana dauka ana raba ma mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe bai ce wa idha faniyat hasanatuhu, idan kyawawan ayyukan sa suka kare, wa lam yuqdama alaihi, ba a gama biyan zunuban mutane da ya dibo ba, ukhidha min sayiatihim, sai su a rinka diban zunuban su, tunda dama awo za a yi, sai a rinka diban zunuban su, shi ana daura masa. A ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a umarni da a jefa shi gidan wuta ta sa ta kare. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine fallasashen mutum a cikin wato asalin al'ummata. Muhalli shahid shine dai zubar da jini da wannan aya ta faɗa. Wa yasfiku dima, suna zubar da jina ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna mana mummunan sakamakon mutumin da yake zubar da jini yanda zai kasance a ranar alkiyama. To su mala'iku suna ganin idan har manufan Allah madaukakin sarki shine a tsara jina ne, kada a yi bauta, to ai su suna bauta ma Allah madaukakin sarki, sabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, safiya da maraice suna bautan Allah kuma ba sa gajiyawa, ballanta nafi sakaci da haka. To dan me za a kawo wanda zai zo ya barna ya kuma lalata kasa, saboda su suna ganin nasu kada ya ida ya wadatar. Shine Allah subhanahu wataala anan yake nuna musu cewa a'a, wannan ba ita ce manufar ba, sanya mu da Allah ta'ala ya aban kasa, akwai fifikon da zai wanda su kansu mala'ikun ma sai sun yi mana hidima. Menene fifikon? Shine Allah zai sanya akwai annabawa a cikin mutane, zai dauki manzanni daga cikin manzanni cikin mutane. Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas, idan ko har Allah ya dauko wani ya ce wannan manzo ne, to kaga yanzu shi kansa mala'ika hidima zai masa, saboda menene? saboda mala'iku suke saukar da wahayi zuwa ga manzanni wato mala'ika Jibril alaihi salam wanda kuma shine mafi girman dukkan mala'iku Allah da yace inni alau ma la ta'lamun nasa abinda baku sani ba shine zan sanya a cikin su akwai annabawa a cikin su akwai siddiqai sannan a cikin su akwai wanda za su samu mutuwar shahada sannan kuma a cikin su akwai nagartattun bayi waɗanda za su rayu cikin jin tsoro na ya Allah ka sanya mu daga cikin irin waɗannan bayi din minti 40 muke da shi za mu iya ƙara aya ko ɗaya ko ko mi wancan litafi na'am to insha Allah sai mu tashi aya ta 31 wa allama adam al asma ko na ga kamar ne lamto gaba ne Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa mu tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya muke saki ya ce mana sai mu dauki litafi na biyu insha Allah Allah ya samu na Allah ya samu na ko litafi Kare si na nawa na goma ne ba ne ma ke بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحكام المولود درسنا قوما هكني حدانة المولود نن دام تاشي قوم فارا إيه من قام رضاء شاير دام تاشي درسنا قوما gaba na tara matsala ta 34 mala yace wannan babin zai magana kan hadanatul maulud shine raino na abin da aka haifa al maulud mace ko namiji dukkan abin da aka haifa za a yi magana akan rainonsa mala yace matsalar mu ta 34 shine wal hadanatu idan aka ce raino abin da ake nufi hiyal qiyamu bi masalihit tifli shine tsayuwa da dukkan wata maslaha ko jattuwa na yaro min ri'ayati tun daga abin da ya shafi kula da shi yaron wa ta'limi da koyar da shi wa tarbiyati da yi masa tarbiya ila an yasbura tifla har lokacin da yaro zai girma ya hankalin kansa wannan dawainiyar da ake yi din shi ake ce ma al-hadana raino kenan musamman ku mata kan kuma ta kuna da hadisin daraja da matsayi ga mutumin da Allah ya bashi rainon ƴaƴa mata an tuna ko akwai matsayi da daraja wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam na gaya muku hadisin nana Aisha wata rana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida take cewa da shi wata mata fa ta shigo wuri na da ƴaƴanta mata guda biyu a hannunta tana tsananin jin yunwa ba ta da abincin da za ta iya ba su ta zo ta nemi abinci a wuri na tace ni ma da na duba gida na gaba ɗaya ban da abinci in ban da wani dabino busasshe guda ɗaya dake gidan nan tace abin da yasa nake gaya maka shine ina ba ta dabinon nan wallahi ita bata ce ba sai ta tsaga shi biyu ta raba ma yaran wancan rabi wannan rabi tace abin da ta yi ban mamaki irin tausayinta ga yaran ƴaƴanta shine nan class play ke cewa da ita ai kenan na Aisha duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata guda biyu ya raine su suka kai ƙarfin su ya aurar da su to waɗannan sun ishe shi garkuwa daga azaban Allah kun ga ba a faɗi maza ba a wannan hadisi ba ta cewa an danna mata to mu kuma nan an danna maza kenan kun fahimci maganar akwai hadisan da suka nuna darajar mata da yawa wanda ba su ba maza irin waɗannan darajojin ba saboda haka Allah ya sa mu dace to dai mustarbiya har zuwa su girma wa ya'tamidu ala nafsihi ya zamto dan zai yana iya dogaro da kansa daga nan raino kuma ya kare sai dai kuma tarbiya da addu'a da nasiha na 35 mala yace wal hadanatu wajibatun ala alwalidaini ma'an rainan nan wajibi ne ala alwalidaini akan iyaye biyu ma'an gaba ɗayan su ba a cewa an sake ma mace kawai ita kadai ta yi ko kuma mace ta ce a'a ai uba kawai zai yi a'a haduwa ake yi ai saboda ita mace tana da rauni da tausasawa namiji kuma yana da ƙarfi da tursasawa waɗannan abubuwan biyu suke daidaita yaro ya taso yadda ya kamata fa idza faraka al-abul um idan ya zamto uban mahaifi ya rabu da mahaifiyan fa ala al-ummil hadana, to yanzu haƙƙin rainona mahaifiya ce, uba ba zai kwace abin raina ya ce dole ba, sai dai in akwai cutarwa ta shari'a ana iya yin haka. Wa ala al-abin nafaka, sannan ɗa zai zamto yana wurin mahaifiya amma kuma ciyarwa wajibi ne akan shi mahaifin ko da bai dan baya wurinsa. Malam ta tazawwaj, amma da sharaɗi ya zamto uwar ba ta yi aure ba, daga lokacin da ta yi aure to dole a maida masa da ɗansa kuma. Li'anna al-umma, domin ita mahaifiya ashfaku, ga magana ta ta ɗaru, ashfaku ta fi tsananin tausayi, wa asbaru kuma ta fi haƙuri, ala tahammuli, wurin ɗaukan mushaqqatil habana, wahalan da ke cikin raino. Mahaifiya ta fi kowa jure ma irin waɗannan wahalhalu ɗin, wanda shi namiji bai faya irin wannan ba. Da aka ga ɗanka ne kai ka haife shi, amma ka ɗauke shi kana shauƙi, kafin aminci ku sai ka ji yana zo ki ɗauki ɗanki, ku zo ku ɗauke yaron nan, ko ba ka suke cewa ba ku ɗauke shi. To ita kuwa za ka ga sai ka ƙaddara lokacin da sai wata tara da shi a cikin ta ba zai sama ta ajiye shi ba abin yake. Allah ya saka muku da alkhairi. To matsala ta 36 mala ya ce walil ummi ba'da alfiraqi ma'a zawji an tutaliba bi ujrati arba'ati. Walal ummi, idan mahaifiya ta samu dama, ma'ana wanda sukar aure ya ƙare kenan tsakaninta da mijinta, ba'da alfiraqi ma'a zawji, bayan sun rabu da mijin, an tutaliba, da ta yi jinga ko a ta nema, bi ujrati, a bata jinga ko lada, arba'ati, da shayarwa da take na yaron nan. In tana shayarwa ta iya cewa sai in za a biya ta kaza, wajibi ne kuma ya biya wannan kuɗi ɗin. Wal hadanati, da kuma raino min az-zawj, daga ta nemi wannan daga mijinta. Bali ya kamata mamace tana shayarwa ko da matarka ce zamto ka yi tsarin da za ka rinka ba ta albashi na wannan, yana daga cikin kyautata zamantakewa. Na san mutane da yawa da suke haka. Na ji kuna hu'u. Eh? Ko ba ku faɗo a yan ajin ba ne. Akwai abokinmu da matarsa ta rasu, ko da aka zo batun gado sai da ya faɗa akwai 15,000 da ya kamata ya bata na shayarwa kafin ya bata ta rasu, don haka ga su a fata a gadon. Ku auri ustazai. Fayuɗiya haji ƙadaril wutsi, zai bata wannan abinda zai nema ne gwargwadon alwutsi, wadatan da yake da shi. Wal hajati, da kuma nata buƙatuwan, kada a ƙirƙiro kuma abin da ba su a cikin wato buƙatuwa. To wannan kusan shi ne abin da malai kawo a wannan littafi. Gaba na ƙarshen littafin da ya ce huququl abna'i 'ala al-aba, haƙoƙin 'ya'ya akan iyayensu. Wannan kama ya tattara ne, ya yi mana summary na dukkan abin da muka karanta a farkon littafin zuwa ƙarshen abin da muka ji a yanzu. Malaya kawo ne ce hukul abna'i, haƙoƙin 'ya'ya 'alal aba'i, akan iyayensu musamman maza. To shi ne ya kawo ita ce matsala ta 36 kenan, amma ya kawo ta sama da 7, don ga da 6 can a baya. Haka ne? Yawwa. Malaya ce lil maulidi hukukun ala walidihi, abin haihuwa mace ce ko namiji aka haifa, hukukun, yana da wasu ko tana da wasu haƙoƙi, ala walidihi, akan mahaifinsa. Alladhi huwa sababu wujudihi, wanda wannan mahaifin shi ne dalilin samuwansa a ban ƙasa, fi hadhihi dunya, a wannan gidan duniya ɗin. Wa huwa mas'ulun, kuma mahaifi ya sani, lallai za a turke shi a tambaye shi anha, game da waɗannan haƙoƙi, yawmal qiyamati, a ranar alƙiyama. Wa ahammu hadhihi alhuquq, mafiya muhimmancin waɗannan haƙoƙi da ya kamata a san su, na farkonsu shi ne an yakhtara lahu umman saliha, uba ya zaɓa ma ɗansa uwa ta gari, bi haithu, ta yanda idan ɗan nan ya girma la yu'ayyaru biha, ba za a rinka aibanta shi da mahaifiyarsa ba, a ce ɗan barauniya, ɗan kaza, ɗan kaza, ɗan kaza, ɗan kaza. An gane ko? Wala yusabbu min ajliha, kuma ya zamto cewan bai yi sanadiyar da zai zaɓo mahaifiyar da za a zagi ɗansa saboda ita ba. A nan sulasulan shi sa ta yi zaɓin ma dukkan ma'aurata, abokan auratayyansu, ko duka hadisin na cikin Abi Dawud, suna na Abi Dawud. hadisin Abi Hurairah da shi ya ruwaito yace tunkiful mar'atu li arba'in su mata maza kan aure su da galibi saboda abubuwa hudu uku daga cikin labari ya bayar na hudun sai ya umarni wasu na aure dan kyau ko wasu dan dukiya wasu dan matsayi sai yace amma kai ahlus sunna nawa ka zabo da take da addini meme addini wanda aya da qur'ani ke taka mata barki ko da ba ta da izafi sittin akanta dan wata mai 60 din tana da 60 na tsiya kuma qur'ani ya gaba ita kuma ta yamma wa minhum zalimun li nafsi yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan yake fasfar bi zati din tare ba ce da ka nemi mai addini wanda Allah kan ce tayi tayi in yace ta bari ta kan ga girman sa kuma ta bari in kai haka to zaka riba zaka samu cin nasara da bi to kun ga Allah subhanahu wa ta'ala ya gama da maza kenan ya rage nan a sai kuma yazo kan mata yace idza atakum man tanzuna dinahu wa khuluquhu fazawwiju duk mutumin da yazo aka yadda da addinin sa da dabi'un sa yake gane addinin mutum suka ce masallacin da yake sallah da malamin da ke koyar da shi su ne addinin sa wa khuluquhu dabi'un sa ba ka ce abokan sa wadannan abu biyun suke gejin mutum duk inda mutum ya so ya boye ba zai boye a nan ba in ma ne da yazo neman aure ya canza masallaci sai a tambaya da ina yake zuwa ko shi yasa wani ya je neman aure a Zaria ka ce dan izala ne ba za a bashi to shi ma aka yi bai je gidan izala neman aure ba ka ce ba za a bashi ba ya ce izala ne an ce na daina ya za a gane ya ce ya daina dage wando ya daina dage wando kuma zai sha rage mu aka ce zagin shi sai da aka yi aure ce wance eh kin san na sha wuya eh to izala fa yanzu na fara sai dage wando ya dawo da gefu aka fara rikice ce hakuri za ku yi karshe aka yi sulhu abokai suka ce ya haka yace haka aka yi to amma dai kuma in ka je ka mutu kafin gemun ya dawo kai ka sani Allah ya sa mu dace to wannan shine abu na farko abu na biyu ce an yaftara lahu isman hasana kun san mun yi wannan a baya ko ya zaba ma da suna mai kyau kada a sa ma suna da mara kyau ka sa ma da suna mara kyau bi annal isma domin shi suna da ake sa ma yaro lahu ta'thirun yana da wani tasiri ajibun mai ban mamaki fil musamma dangane da shi wanda aka sa ma sunan kalban wa ijaban wurin amfani ko cutarwa an gane ko suna yana da kyau in yana da kyau yakan yi amfani in bai da kyau yakan cutar shine salban wa ijaban wa bihi yunadi fi dunya wal akhirah kuma sunan da ka sa ma danka da shi za a kira shi a duniya kuma wallahi da shi za a kira shi a ranar alkiyama shi yasa mun na fada muku hadisin barra bin azib al bara bin azib sabu annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bayanin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada musu a makabarta a garin madina in mutum ya mutu ana hawa sama da ran shi dan da ake hawa sama da ran mutum mala'ikun da ke sama ta farko za su kira su tambaya waye wannan ran in mumini ne za su ga tana haske za su ce wata irin rai ce wannan mai albarka mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kira sunan mamacin da sunan sa mai kyau da ake kiran shi da shi a duniya sannan da za a hau da ran fasikai ya ce za a kira shi da mafi sharrin suna yanzu wani za ga sunan shi dinnan kwalla ne na mawaka ne da sauransu wannan kuma ba daidai ba ne in kin ji danki ya sa wannan ki masa nasiha ki sa shi ya canja na ga lokaci ya ki tafiya ne yau to a gaba sai malam ya ce wa an ya'uka anhu bi shataini ithnataini daga cikin haƙƙin sa shine an ya'uka anhu ayi masa yankan dabban suna shine hakika mun wuce shi a baya za a yi mashi wannan yankan ne bi shataini da raguna ko tumakai ithnataini guda biyu wa in kana al-mauludu zakaran in kana al-mauludu zakaran wannan raguna biyu idan fa abinda aka haifa namiji ne namiji ake yanka ma raguna biyu wa bishatin wahida anna a yanka tunkiya ko rago guda daya in kana unsa idan abinda aka haifa ta mace ce an gane ko sai gaba na ga malai ya ce wa yukiru ubuwatahu lahu kuma wajibi ne mahaifi ya tabbatar mata da ubuwatahu lahu babantakansa ya tsare masa mutuncinsa a matsayinsa na ubansa wanda ɗan zai alfahari da shi ya ce wane ne mahaifina wala yarfudu iqraruhu kada ya kore ya yi watsi da tabbatar wannan bin bunuwati a kasancewarsa ɗagare shi kada mutum ya zo yana kyaman a ce wance diyarsa ce ko wani ɗansa ne, a'a mahaifinka mahaifinka ne, ɗanka ma ɗanka ne. An fahimci wannan ko? Mala ya faɗi wannan saboda ɗabi'an mutanen jahiliya da in aka haifa musu ƴaƴa mata suke mai suke kyamata ko? Har su rinka tunanin a yumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab, su rike su ne cikin jin kunya a jahiliyansu ko ko su je su kashe ƴaƴan da ransu a cikin ƙasa su birne su. Allah ya ce abinda suke ya munana. To sai mala ya ce wa hadha huwa haqqun nasr, wannan tabbatar matsada da cewa mahaifinsa ne kai, wannan haƙƙi ne na dangantaka da dole ka kiyaye masa, saboda wata rana zai buƙaci wannan. Ko girma ya je a neman aure sai an bincika ko ba haka ba ne? Sai an bincika. Allah ya kyauta. To na ga mala ya ce wa an ya kuma bin nafaƙati alaihi ila al-bulugh, wajibi ne mahaifi ya tsayu da ciyar da ɗa har sai ɗan nan ya balaga ya mallaki hankalin kansa. Idan kana al-mauludu zakaran, wannan fa idan namiji ne yana balaga ya ƙarfi sai ka mai da shi ɗakin ƙofar gida. Wa ila zawaj, sannan kuma za a ciyar ne har zuwa lokacin aure. Waye za a ciyar har zuwa lokacin aure? Idan kana al-mauludu unsa, idan abin haihuwar nan da aka haifa mace ce, saboda ita ba a yi ta don ta fita ta sha wahala kamar yadda ɗa namiji yake iya shan wahala ba. Kenan ita duk daɗe wanda za ta yi wajibi ne iyaye su ciyar da ita. Wadhalika, wannan ciyarwan ko da ake magana fil mat'ami, akwai shi ne ana nufin a abinci da za su ci, wal malbas, da tufafin da za su sa, wal maskan, da wurin da za su zauna a matsayin gida inda za su tsare mutuncinsu, wa ghairi dhalika, da ma wasu abubuwan da bamu ambata ba, mimma tatatallabuhu alhayatu, wanda rayuwa ke da buƙatuwa zuwa gare su, wanda an san wajibi ne sai da su ake rayuwa. Wannan ciyarwan za a yi ne hasabal qudra, gwargwadon iko da mutum ke da shi, wal hajati, da kuma buƙatuwa. Kar a zo a maza a ce to sai an mana kaza alhalin ba buƙatan, dole sai an yi shi. Ba mu iya gama littafin insha Allah ko? To haƙƙi na gaba mallam yace an ya'dila bainahu wa baina ghairihi min auladihi, idan Allah ya ba mutum ɗa, an ya'dila, wajibi ne yi adalci, bainahu, tsakanin wannan ɗan nashi, wa baina ghairihi, da wani ɗan nasa na daban idan ba ɗa ɗaya mutum yake da shi ba. Min auladihi, daga ƴaƴansa, fi jami'il huquq, a dukkanin haƙƙoƙi wal wajibati, da na wajibi, hatta kyauta ya shiga cikin wannan. Wani mutum ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ba ɗana abu kaza, ne masa kyautan kaza, ya ce shi kaɗai ne ɗanka? Ya ce a'a. Ka ba sauran? Ya ce a'a, su ban ba su. Ya ce to ba na shaida a kan zalunci, tashi ka bani wuta. Ina fata mun fahimci wannan. To shi ne nan ake magana a kai, saboda ƴaƴa haihuwansa kai baka san waye ya fi wani albarka. Kai da kanka kuma dai kana da mutunci, ai ba za ka so ka raba kan ƴaƴanka ka raba kan zuriyarka ba ko? Yawwa. To wannan dole sai an yi adalci. Shiga rai, wani na iya shiga rai fiye da wani, amma batun hukunci ake magana. Duk yanda kake jin ɗanka wani kaza wani kaza, dole dai dukansu kai musu adalci, da abinda Allah ya ɗaura maka dole ne ka sauke musu. Allah ya mana albarka baki ɗaya. Mala ya ce wa an yurabbiyahu tarbiyatan islamiyya, haƙƙi na gaba shi ne ya masa tarbiya irin tarbiyyar musulunci, qa'imatan alal kitabi was sunna, irin tarbiyyar da take tsaye akan alqur'ani da sunna, bi fahmi salafil umma, a bisa fahimtar sahabbai da wanda suka biyo bayansu cikin magabata, fil imani, kuma tarbiya na farko a yi masa akan imani kafin ABCD, wal ibadati, a yi masa tarbiya na ibadu, kiyaye sallah da yanda ake yinta, wal mu'amalati, da mu'amala in ka ga babba ka fara gaishe shi da baki, amma kar ka bashi hannu sai in ya baka ko? In ka ga wanda ya fi ka shekaru da baki kai za ka fara gaishe shi, amma hannu ba ka fara miƙa mishi, kai za ka jira in ya baka, to in bai baka ba shikenan dole ka haƙura, shi ne girmamawa. Wal akhlaq, da ɗabi'u, akwai a mutum ɗabi'u, kar yaro ya taso da ƙarya ko ha'inci ko makamantansu, wal adab, da sauran ladubba. Gaba ta uku da ƙarshe mala ya ce an yu'allimahu ad-dina was-sana'a, a koyar da yaro addini was-sana'a, da aikin yi. A koya ma yaro aikin yi tun yana ƙarami, ya zamto zai iya tsayuwa da ƙafansa ko yana da fahimta da gogewa a wata sana'a, da wata rana insha Allah yanda rayuwa ta yi da shi zai iya tsayawa da ƙafansa. Wannan kuma da aka ce a koya masa, dalili shi ne mallam ya ce liyahya hayatan hasana, saboda ya rayu rayuwa mai kyau fi dunya, anan dunya wal akhirah, da ranar alkiyama. Hatta la yafutahu nasibahu min ad-dunya, kuma ta yanda har kar ya zanto rabon shi na gidan duniya yafutahu ya tsubuce masa, wal akhirah, ko kuma ya zama dan duniya ya rasa rabon lahira. Na biyu da karshe, an yuzawwijahu, haƙƙi ne na uba ya aurar da ɗan shi namiji, idza balagha sinna az-zawaj, idan ya kai shekaru wanda yake ya cancanci a yi masa aure. Wahtaja ilaihi, kuma ya zanto akwai buƙatuwan yi masa aure din. Wala yajuzu ijbarul bint, ita ko ɗiyama ce, la yajuzu, baya halasta ijbarul bint, a tursasa ɗiyama ce ala az-zawaj, akan sai ta yi aure bi muayyanin, da wani mutum da za a fitar mata ayyana a ce dole sai kin auruwa ne. Wannan baya halasta a yi mata haka, illa bi radaha, sai dai idan ita ta yarda, sawa'un budurwa ce koko ta taɓa yin aure. Babu auren dole a musulunci, mu fahimci wannan. Abu na ƙarshe, malam ya ce an yulazimahu fi du'a, abin da ya fi komai kuma shi ne ita ce ƙofa ta ƙarshe, mutum ya lizumci yin addu'a ga ɗansa a kodayaushe, ka rinƙa ma 'ya'yanka addu'a, bisalahi, gaggattuwa, Allah ya sa su zamto mutanen kirki, wa tawfiqi, kuma ka rinƙa musu addu'an su dace a rayuwarsu, wa bilwiqayati, ka rinƙa roƙa musu Allah kariya minash shururi, daga dukkan wani sharri, wal afati, da aibubbuka gaba ɗayansu. Malam ya ce idan kun kirga waɗannan haƙƙoƙi, wa tilka asharatun kamila, zai ba ku haƙƙoƙi ne guda goma na kawo su a nan, ba don su kenan ba. Sai malam Ancewu ya ce wa hada akhiru ma aradtu jam'ahu, wannan shine karshe abin da ne nufin in tattara muku shi don ku amfana a bisa hakkin alqur'ani da sunna. Wa as'alullaha, kuma ina roƙon Allah madaukaki, an yu'ina kulla walidin, Allah ya taimaki dukkan wani mahaifi, ala ri'ayati auladihi, akan Allah ya bashi ikon kula da 'ya'yansa da ya haifa, wa tarbiyatihim, da yi musu tarbiya, walillahi alhamd, lallai dukkan godiya na Allah ne, min qablu wa min ba'd, a duniya da lahira. Allah ta'ala ya datar da mu. Insha Allah mun gama littafi, abin da ya mana saura shine tafsiri, ko shi ma Allah da zuwa ran alhamis, kuma sai mu majuna fata alkhairi, in kuma kun yarda gobe ma sai mu rufe. Na'am, kun da mu yarda fa gobe sai alhamis din, la ya da mu ba ku san wayan da ke cikin shi ba. Abin da muka faɗa zama daidai, Allah ya sa mu tarayya alada, wannan muke kuskure, Allah ya dauki saki ya ce mana akwai marayu da muke da su, muna program na marayu. Ya kamata tun farkon program din faɗa, sai da aka tunasar da ni jiya, insha Allah daga yau za mu buɗe ƙofar neman taimako. An fahimci maganar ko? In mun zo gobe ta Amira ku tsara, za mu tara abin da muka tara ranar rufewa, za mu sanar da abin da aka samu. Lalle ya zama wajibi wannan majalisin shi ma ya bada gudunmuwansa, musamman wannan shekaran. Gaskiya marayu da muke da su sun jigata sosai, saboda wancan lockdown din da aka yi, duk kusan kuɗin da ake tarawa sai da aka ƙarar da su, so shida ana raba abinci a cikin wannan kulle, saboda tsananin da ake ciki. To wannan yanzu ya shafi kasan abincin da ake so a yi musu a wannan a Ramadan din. So da haka muna kira da kowa ya ƙoƙari ya kawo iya abin da Allah ya bashi, a tattara ranar rufewa insha Allah. Malam Kabiru na nan, za mu kira shi mu ji abin da aka tara mu danka musu. Allah ta'ala ya datar da mu. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم عم خالد. يا كمان.